أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفئد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا هو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم da wannan maraicina a sabar 6 ga watan Ramadan a shekara ta 1440 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda dai da 11 ga watan 5 a shekara ta 2019 miladiya. A wannan karatu namu mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma daga masallacin Basrod wanda yake cikin garin Mina a jihar Niger. Darasinmu na ƙarshe wanda muka tsaya a shekaran jiya mun cike da ƙarshen aya ta 22, da haka yau za mu tashi farkon aya ta 23. Mai Allah ya ce:
innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa aqbalu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
Allah yake: innal ladhina amanu, lallai waɗanda suka yi imani, wa 'amilus salihati, kuma suka yi aiki nagari, wa akhbatu ila rabbihim, kuma suka natsu da bin umarnin ubangijinsu, ko wa akhbatu ila rabbihim, kuma suka koma zuwa ga ubangijinsu ta hanyar miƙa masa wuya ta bin umarni da kuma gujewa hana-hani. Kalmar wa akhbatu daga al-ikhbat, al-ikhbat malamai sune masa fassara guda biyu, wadan suka fassara shi da al-inaba, komawa zuwa ga Allah, daidai da faɗin Allah: wa anibu ila rabbikum,
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yaqtiyakum al-'adabu thumma la tunsarun.
Allah yace: wa anibu, ku koma, ila rabbikum, zuwa ga ubangijinku, wa aslimu lahu, ku miƙa wuya zuwa gare shi. To wannan umarni da Allah ya yi na wa anibu, malamai suka ce shi ne nan Allah maɗaukakin sarki yake shaidar mumine da cewa sun amsa: amanu wa amilu salihati wa akhbatu, ai wa anabu. Waɗansu malaman kuma sun fassara wa akhbatu da cewa watma'annu, wa sakanu, suka samu ɗumanina, cikakkiyar kwanciyar hankali da nutsuwar zuci ta hanyar imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dai, ko mu fassara wa akhbatu da cewa wa anibu, ko mu fassara wa akhbatu da cewa watma'annu wa sakanu, duk dai ma'anar ma'ana ce mai kyau, kuma tana nuna yabo ne ga muminai cewa lallai sun miƙa wuya ga Allah, lallai sun gamsu da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta musu. Shi yasa ma a wata ayar cikin suratul hajji Allah ya yabe su, ya ce: wa bashiril mukhbitin alladhina idza dhukirallahu
wajilat qulubuhum was-sadiqin 'ala ma asabahum
Allah ce: wa bashiril mukhbitin, kai wa masu ikhbati albishir, ma'ana masu komawa zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a, masu cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali ta fuskar imani da Allah. Sai Allah da kansa ya fassara su suwaye al-mukhbitin, sai ya ce: allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, su ne waɗanda in aka ambaci Allah zukatansu suke raurawa, wasabirina ala ma asabahum, masu haƙuri a kan dukkanin abin da zai same su na musiba, wal muqimis salati, masu tsayi da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma masu ciyarwa daga abin da muka azarta su da shi na dukiya. To masu irin wannan ɗabi'a, Allah maɗaukakin sarki ya ce: ulaika ashabul janna, su ne ɗan aljanna, hum fiha khalidun, wanda za su dawama a ciki. Malai ce: wasta'malu ahkamahu wattaba'uha bighairi tabdilin wala taghyir, sune dai waɗanda suke aiwatar da umarnin Allah da hukunce-hukuncensa, kuma suke musu biyayya ba tare da sauyawa ba ko musanyawa. Da haka malam ya ce wannan su ake nufi da wa akhbatu ila rabbihim. Da haka ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun ala akthi ma kana alayhi al-fariqul awwal, waɗannan su ne 'yan aljanna wanda za su dawama a ciki sabanin irin nau'in mutanen farko da aka ambata wanda su kuma su ne kafirai. Allah ya tsare mu. Idan muka lura da ayar tana nuna mana sharaɗin shiga aljanna abubuwa ne guda biyu zuwa uku. Abu na farko imani, innal ladina amanu. Abu na biyu wa amilus salihati, aiki nagari. Abu na uku wa akhbatu ila rabbihim, sannan sai aka ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kaga kenan, wannan yana nuna maka cewa matukar kana so ka shiga aljanna ba buri bane, aiki ne. Aikin nan kuma shine imani da dukkan abin da Allah ya umarni da imani da shi, sannan kuma ayyuka na gabbai wanda Allah subhanahu wataala ya horo da a tsayar a aiwatar, nayi da kuma na bari. To sannan kuma kyakkyawar miƙa wuya da gamsuwa da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta. Da haka dukkanin wanda yake tunanin zai shiga aljanna ba tare da imani ba, ba tare da aiki ba, to kaman mafarki yake, gwanda ma ya farka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallazi nafsi biyadihi la tadkhulu aljanna illa an-nafsul mu'mina. Na rantsi da wanda raina ke hannunsa, babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya yi imani. Da haka idan mutum ya yi imani, to wannan sharadi ne na cewa zai shiga aljanna. Sannan kuma ya tsayi da aiki nagari, wanda na daga cikin aiki nagari biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli sagiratin wa kabira. Yasa hadisi ingantacce, hadisin Bukhari, manzon Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Da al'ummata za su shiga aljanna sai wanda ya ki. Ila wa man ya'ba ya rasulullah, aka ce waye zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Manzon Allah ya ce duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna, wanda kuma ya ki mun biyayya to wannan ya ki ya shiga aljanna da kansa. Allah ya tsare mu. Sai Allah ya ce mi
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
الله يكي مثل الفريقين، مثال بنغرور نمو دابيو. لفظ مثل ما لم يتم فسر راشد الصفة، ma'ana Allah zai mana bayani akan sifofin ɗan aljanna da sifofin ɗan wuta. Da haka kalmar masalu a larabci tana zuwa da ma'ana alwasfu ko as-sifatu, kamar yadda Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati.
Lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi wa lillahi mathalu al-a'la.
Na'am, Ubangiji ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati, waɗanda ba su yi imani da lahira ba su ke da mafalu sau'i, mummunar kama, kamanni na kaskanci, kamanni na koma baya, kamanni na Allah wadai. Duk wata mummunar kama kafiri ya cancance ta kuma ya ta tabbata a gare shi, domin kafirai ba su da sanin ya kamata, kafirai ba su da tausayi, kafirai ba su da dattako, ba su da alkawari, ba su da amana. Dukkanin wani mummunan kama ta tabbata gare su. Amma walillahi al-masalul a'la, shi ku Allah shi ke da sifofi madaukaka. Ai walillahi al-wasfu al-a'la, kama madaukakiya wannan ta Allah ce. Za ku ga a cikin Qur'ani sau da dama Allah yana gaya mana kafirai sun jefe shi da munanan sifofi, su ce inna allaha faqirun, Allah talaka ne. Yadullahi maghlula, Allah marwaci ne. To waɗannan ire-iren sifofi da suka jefa Allah da su, shine Allah ya mayar musu da martani, yace suke da miyagun kamanni, suke da miyagun sifofi. Amma shi ku Allah dukkan sifar da ya bawa kansa madaukakiya ce. To kalmar masalu, masalu a cikin ayar guda biyu tana nufin alwasfu ko as-sifatu, kamar yadda Allah subhanahu wataala yace zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil. Ai zalika wasfuhum fit tawra wa wasfuhum fil injil. Haka kamannin annabi da sahabbai suke a cikin attaura, haka ma kuma kamannin su suke a cikin linjila. Kalmar masalu din tana nufin alwasfu. To da haka nan da Allah ya ce masalul fariqaini, kamannin bangarorin guda biyu, ana nufin bangaren muminai da bangaren kafirai, domin ba ɗaya suke ba. Muminai sun yi imani da Allah, kafirai sun kafircewa Allah. Muminai sun yadda da ranar lahira, kafirai ba su yadda ba. Muminai za su shiga aljanna, kafirai za su shiga wuta. To kaga kamanninsu daban, ayyukansu daban. To shine Allah yake so ya baga mana misali don mu gware, don kuma mu gane bambancin asiri. Shine malai ce al-fariqaini أنهم هم الكفار المفترون على الله كذبا كافري ما سكر كريا سجنجنا والله سوني كتنفركو والمؤمنون دكما مؤمني الذين كانوا على بينة من ربهم ولن دسوكما سكي كم هجة دليلي بسجبيي الأبنج جنسو كما الناس كالأعمى كمر مكاهوني والعصم دكرما أي هذا مثل الكافر ما ليس وانا شيني كما كافري shi kafirai kafiri kamar nan sa kamar ta makaho ce abinda ake nufi baya gani kuma baya gani ba wai rashin gani na ido ba rashin gani na zuciya zukatan su sun makance gaburan kallon gaskiya gaburan fahimtar ta gaburan karbar ta gaburan imani da ita da haka so da dama idan aka ce da kafiri makaho karka dauka ana aibanta wanda baya gani ne da ido ba wannan bane ba ana nufin makantar zuciya wacce ita ce aibi makantar zuciya kafirci ke haifar da ita rashin imani ke gadar da ita shi yasa Allah yake fa inna la ta'mal absar Allah yake fa inna lalle yadda al'amarin yake la ta'mal absar ba makantar ido ake nufi ba walakin sai dai ta'mal qulub allati fi sudur makantar zukatan dake cikin kiraza ake nufi kuma Allah yake wa man kana fi hadhihi
wa man kana fi hadhihi ahma fa huwa fi al-akhirati ahma wa adhall kabila
duk wanda ya kasance makaho a duniya bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba bai gaskata lahira ba bai yadda da hisabi ba fa huwa fil akhirati ama alahira ma makahu zai tashi wa adallu sabilan kuma zai bace wa hanya ko ya fi kowa bace wa daidai kamar yadda Allah subhanahu wataala a wata ayar yace wa man a'rada an dhikri
wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ونحشره يوم القيامة أعمى
الله يقول ومن أعرض عن ذكري دون دي بجري وذكرينا شيني القرآن يكي إيماني دشي فإن له معيشة ضنكا رام هذا شدر أيور قنشي دك أبن دا الله زي باشا دنيا سي دنيا تيمسا قنشي يا جبايا جندائي أم ملكي أكا باشي بزي إيا ضونا والا بيا بسينا شمق آيوي بزي إيا بچي بسيا شاقيا ba zai iya bacci ba sai an masa allura kuma kudin aka bashi babu hutun zuciya saboda ita zuciya tana samun hutu ne ba da kudi ba ba da mulki ba da ambaton Allah da imani da Allah da haka ko me za a baka in an hada in an hana ka imani da Allah sai ka ji ka a cikin kunci to da haka Allah yake fa inna lahu ma'ishatan dhankan zamu hada shi da rayuwar kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan kuma a ranar lahira mu tashe shi makahu saboda me saboda shi ma a rayuwar duniya ya rayu yana makancewa ayoyin Allah to sakamakon da za a yi masa a lahira shine a tashe shi makaho baya gani wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatni a'ma
qala rabbi lima hasharatni a'ma wa qad kuntu basira
qala zaka ji a ce rabbi ya ubangiji lima hasharatni a'ma dan me ka tashe ni makaho وقد كنت بصيرا على حال الدنيا ان غني يا الله يا كريم
قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
قال تي وبنجيجي يتي كذلك اتتك اياتنا كما irin haka da ayoyin mu suka zo maka fanasita haka kai watsi da su kaji kai imani da su ka nuna musu halin ko in kula وكذلك اليوم تنسى هكا كما يظام بك مكاليك اتكين هالي مكانتا بظام بوتي مكا إذن كبا يسعى وتار الله يتي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم
عميا
وبكرا وثم مأواهم جهنم kullama khabat
bidawum sayyira Allah yake kafirai wa nahshuruhum yawm alqiyamati zamu tashi su a ranar tashin alqiyama ala wujuhihim akan fuskarsu alladhina yusharuna ala wujuhihim kina wadanda Allah madaukin sarki yake za a tashi su akan fuskarsu yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a ja su zuwa gidan wuta akan fuskokin su ana jin su a kasa sannan umyan makafi wa bukuman bebaye wa summan kurane ma'awahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da ta bushe zafin ta yayi kasa kasa zidnahum sa'iran sai mu ƙara rura musu ita dan ta kona su Allah madaukin sarki ya tsare mu da haka sau da dama qur'ani yakan ce da arna ko kafirai ko wadanda suka ki yin imani da Allah makafi ana nufin masu makantar zuci bebaye ana nufin marasa jin gaskiya kurame marasa fadar gaskiya an gane ko da haka ba wai marasa magana ba ba kuma marasa jin magana ba suna fadar magana amma ba ta gaskiya ba suna jin magana amma ba ji na gaskiya ba ba ji mai amfani ba ba jin da suke fahimta su yi aiki ba da haka wannan shine abin da ake nufi da haka shi kafiri ko mun ganin sa makaho ne domin duk ganin da ba zai ganin maka gaskiya kai imani da ita kai aiki da ita ba ya zama daidai da rashin gani an gane ko haka nan kurma ne baya ji domin duk jin da ba zai jiyo maka imani da Allah ba da ayoyin Allah ba ka gaggata shi ba to wannan ya zama kurumta ma'ana da shi gwanda ma kurumta to haka nan bebaye ne ba sa iya fadar magana ba wai dan ba sa magana ba sai dan ba sa fadar imani ba sa furta kalmar shahada ba sa fadar dukkan abin da zai haɓaka imanin su shi yasa Allah madaukakin sarki ya fade su da wannan sifa anan da kuma a wajaje da yawa a cikin alqur'ani ubangiji ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'un summun ay hum summun bukumun aihum bukumun umyun aihum umyun ana nufin su dai kafirai su kurame ne su dai baye ne su makafi ne fahum la yarji'un da dai ba sa dawowa daga fata zuwa ga shari'a Allah ya tsare mu da haka malai ce haza masalul kafir wannan misali ne na kafiri makaho ne shi sannan kurma ne shi wal basiru shi kuma mu'mini kamar mai gani ne wasami'u kuma mai ji ne to yanzu ka hada mara ji da mai ji ka hada mara gani da mai gani ba zai yi ba da haka abinda Allah yake so ya ce da mu da kurma da mai ji ba za su zama daya ba da makaho da mai gani ba za su zama daya ba to haka da mu'mini da kafiri ba za su zama daya ba shi yasa a wata Allah madaukakin sarki yake cewa ma yasawil ahya
wa ma yasawil ahya wa lal amwat inna Allaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi' wa ma anta bimusmi'
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من
لا يستوي أصحاب النار
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
الله يجي وما يستوي الأحياء ولا الأموات rayayyu da matattu ba za su taba zamowa ɗaya ba suwaye rayayyu ana nufin mu'minai suwaye matattu ana nufin kafirai domin shi imani shine rayuwa kafirci kuwa mutuwa ce ma'ana shi mai imani kamar shine yake rayuwa rayuwa mai amfani shi kuwa mara imani ko da yana motsi yana numfashi kamar matacce ne bai da wani amfani da haka Allah ya ce wadda waɗancan ba za su zama ɗaya ba haka waɗannan ma ba za su zama ɗaya ba yadda ka san mai rai baya zamowa daidai da matacce to haka mai imani baya zamowa daidai da mara imani musulmi baya taɓa zamowa daidai da kafiri a wata ayar Allah ya ce wa ma yasawil ahya'u walal amwatu rayayyu da matattu ba za su zama ɗaya ba walal zulumatu walan nuru duhu da haske ba zai zama ɗaya ba. Me duhu kafirci, me haske musulunci. Allahu waliyyul ladina amanu,
Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, walladina kafaru awliyauhum at-taghut yukhrijunahum
Ubangiji ya ce Allahu waliyyul ladina amanu, Allah shine majibincin masu imani. Yukhrijuhum, yana fitar da su minaz zulumati, daga duffai ilan nuri, zuwa ga haske. Kaga hasken shine musulunci. Wal ladina kafaru, su ko kafirai, awliyauhum at-taghut, majibincin al'amuran su sune gumaka. Yukhrijunahum, waɗanda suke fito da su minan nuri, daga haske, ilaz zulumati, zuwa ga duffai. Ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan sune ɗan wuta wanda za su dawama a ciki. Allah ya tsare mu.
Amin.
Dan haka musulunci haske ne, kafirci duhu ne. Musulmi yana cikin haske, kafiri yana cikin duhu. Dan haka walaz zulumatu walan nuru, duhu da haske ba za su zama ɗaya ba. Walaz zillu walal haruru, haka inuwa da rana ba za su taba zamowa ɗaya ba. Wanda yake cikin inuwa ka kwatanta shi da wanda yake cikin zafin rana? Mumini yana cikin inuwa, kafiri yana cikin zafin rana, domin makomarsa ita ce rana din. La zalilun wala yughni min al-lahab, babu wata inuwa da za ta kare shi daga tartsatsi da zafin wutar jahannama. Amma shi ko mumini, Allah ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila, inuwar aljanna ta yi ƙasa ƙasa tana shayar da su inuwa. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, za mu shigar da su inuwar da babu hankaki a cikinta. Mana inuwa cikakkiyar inuwa wacce koda kallon rana baya hudowa a cikinta. To kaga babu bambanci tsakanin, babu daidaito tsakanin waɗannan. Shi yasa mato a wata ayar Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, abin da yake muke so mu isar muku na sako, ɗan wuta da ɗan aljanna ba za su taba zamowa ɗaya ba. Saboda mai ashabul jannati humul faizun, ɗan aljanna sune masu babban rabo, sune wanda za su tsira daga dukkanin abin ki, su kai ga samun dukkanin abin so. Allah ya sa mu cikin su da rahmarsa.
Amin.
Da haka Allah madaukakin sarki ce hal yastawiyani masala, shin yanzu misalin waɗannan guda biyun zai daidaita, kamannin su za su zama ɗaya? Bale yace sifatu tamyizin muhawwalun anil fa'ili wal aslu hal yastawi masaluhum, abinda ake nufi shin kamanceceniyar da ke tsakanin wannan za ta daidaita? Mala yake wal istifhamu, tambayar da aka yi a nan ta hal inkariyun, abinda ake so a ce da kai la yastawiyani masala, ba za su taɓa zamowa ɗaya ba. An gane ko? Kamar yadda aya za ta cike da haka, Ubangiji ya ce afala tadhakkaruna, yanzu ko ba za ku yi cancantini ba? Ayyuhal mukallafuna, ya ku masu hankali. Mala yake fihi idgamu ta'i fil afli, kalmar afala tadhakkaruna an yi idgamun ta'un a cikin zalum, asalin zancen afala tatazakkaruna, ma'ana akwai ta'un guda biyu, sai aka shafe ɗaya ko aka ɗauke ta aka shigar da ita cikin zalum, sai zama afala tatazakkarun a madadin afala tatazakkarun. Ai tattaibuna, shin ba za ku ɗauki wa'azin da Allah yake muku ba? Da haka dukkan mai hankali da mai rabo zai ɗauki wannan wa'azi tun daga duniya, ya san cewa akwai bambanci tsakanin mumini da kafiri. Da haka idan ya gane sai ya ɗauki hanyar imani, domin ita ce hanya mai bullewa. Sai ya riƙi imani, domin imani shi ne wanda za a samu riba in an yi shi a duniya da kuma a lahira. Wani zai iya cewa to ai a zahiri a duniya muna ganin kafiran sun fi mumina, me kila sun fi su kuɗi, kila sun fi su lafiyar jiki, kila sun fi su fada'a ji, kila sun fi su kaza, sun fi su kaza. Wannan duk aikin banza ne, mai ƙarewa ne, mai ƙarewa ne. Iya jin daɗin kafiri a duniya, iya yana numfashi, shi ma jin daɗin na ganin ido ne. Da za ka binciki ya zuciyarsa take, da ka san a cikin azaba yake. Kawai kyau ne irin na maciji, kyau a waje amma ciki bala'i, domin babu nutsuwa. Kafiri nawa ya rataye kansa in lafiya mutum yake ya kashe kansa? Kafiri nawa haka kawai ya tashi ya ɗau bindiga ya harbe ƴan uwansa in lafiya lauya ya haka? Ma'ana akwai ƙuncin zuciya, akwai rashin samun nutsuwar zuciya, wanda wannan kuma ya fi komai zama bala'i a duniya, komai za a baka. To sannan shi kansa jin daɗin da muke gani na zahiri tattare da su, kamar yadda muka faɗa, rabansu ne na lahira daman suke cinyewa a nan. azza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, duniya kurkuku ce ga mu'mini, aljanna ce ga kafiri. Me yake nufi da kurkuku ga mu'mini? Mu'mini zaman kurkuku yake a duniya, domin shi dan kurkuku bai da yanci sai abin da aka sa shi. To haka duk mu'mini a duniya bai da yanci sai abin da Allah ya sa shi, sai abin da manzo Allah ya sa shi. Ba wai ana nufin mu'mini a kama shi a daure da igiya ba, a kai shi gidan kaso ba, wannan ake nufi ba. Ana nufin kamanceceniyar rayuwar duk mai imani da rayuwar dan kurkuku. Dan kurkuku bai da yanci sai abin da aka sa masa, sai abin da aka umarce shi. To haka dukkan mai imani bai da yanci, saboda yana jiran umarni daga Allah, yana jiran umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya jiye wa san zuciyarsa. Amma shi ko kafiri a duniya zaman dan aljanna yake, dan duk gaba ɗayan jin dadin sa anan yake, kuma shi sai abin da ya ga dama yake yi. Kamar yadda kai ma in ka hakura ka bi Allah anan duniya, ka tafi lahira ka shiga aljanna, to fa ka sani duk abin da kake so shi zaka yi, daga nan kuma sai abin da ka ga dama. Wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, duk abin da zuciyarka take so an halatta maka kai shi. To da ka idan muka hakura da wannan kuncin na duniya na dan kankanin lokaci, sai mu je mu samu yalwa da yanci da walawa na lahira, wanda shi kuma bai da iyaka. Amma wanda bai yi imani ba, ya kasa hakurin ya samu zaman kunci a nan duniya, to in bai wasa ba daga nan kuma in ya shiga kunci tun daga kabarin sa har illa ma sha Allah babu iyaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a ranar lahira za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya, amma kuma kafiri ne. Sai a tsoma shi tsoni daya a cikin wuta, irin yadda ake tsoma ganyen shayi a cikin ruwan shayi. Tsoma daya kawai za a yi mai a fito da shi. In aka fito da shi sai a tambaye shi, wane ka taba jin dadi? Sai yace wallahi ban taba jin dadi ba. Saboda duk dadin da ka ji a duniya, in ka tafi lahira tsomi daya za a yi maka a cikin wutar jahannama ta mantar da kai duk dadin da ka taba ji. To kuma za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya. Allah yanzu ya san wanda yafi kowa wahala a duniya. Kamar yadda ya san wanda yafi kowa jin dadi a duniya. Wanda yafi kowa shan wahala a duniya, manzo Allah yace kuma za a yi sa a mu'mini ne. Sai a je a tsoma shi a aljanna tsomi daya, irin yadda ake tsoma ganyen shayi a cikin ruwan dumi. Da an tsoma an fito da shi, shi kuma za a tambaye shi, wane ka taba shan wahala a duniya? Sai ce wallahi ban taba ba. Domin ita aljanna duk wahalar da ka sha a duniya, da ka shiga AC daya ya haska ka, iska daya ta buga ka, ka manta. Bahaushe yake kowa tuna bara ba ji dadin bana ba. Don haka wannan ita ce rayuwar. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa. Ku so da dama duniya take rudanku, amma lahira ta fi alheri, domin ita ce mai wanzuwa. Wannan bayanin da muke gaya muku cewa lahira ta fi, ita ce tabbas, ita ce dahir, yana nan a cikin littafin annabi ibrahim, yana cikin littafin annabi musa. Mana tuntun talatala Allah ya gaya mana wannan. Amma duk da haka sai kaga waɗansu sun fi rutuwa da duniyar, sun fi son duniyar, sun fi son su ji daɗi a duniya. To da haka dai ya'yan uwa, mu ba a hankali, duniya komin daren daɗewarta ƙarau ce, ita ko lahira dawwamanniya ce, ba ta ƙarewa. Da haka afala tatazakkarun, yanzu ba za ku ɗauki wa'azi ba? Malai yake wa fima ya'ti qisasun min qisasil anbiya'i, cikin abin da zai zo a gaba labarai ne daga cikin labaran annabawa. Libayani annahum lam yakunu muftarina ala allahi kadhiba, dan Allah ya bayyana mana cewa da kai annabawansa basu kirkiri ƙarya, sun jingina masa ba kamar yadda kafirai suke tuhumar su. Wa kullum ma jaa bihi fa huwa min allahi, kowanne daga cikin su duk abin da yazo da shi sako ne daga wajen Allah. Wa bidhalika takadu alfazuhum takunu wahida, saboda haka ne ma bakin annabawa ya zama iri daya, duk abin da suke faɗa sako ne iri daya, tare da bambancin lokutan su da bambancin yaran su da bambancin kabilun su. Wani annabin bai yi zamani da wani ba, ko labarin sa bai ji ba, domin Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasushum alayka, cikin annaba akwai wanda mun faɗi labarin su, akwai wanda bamu faɗa ba. In ku ba a faɗa ba, ta yaya za a sani? To amma duk da haka, da za a ɗauko maka kissar wancan annabin da ya rayu, wancan annabin bai san da shi ba, sai kaga abin da suke faɗa iri ɗaya ne, saboda wanda ya aiko sun ɗaya ne, tushen saƙon nasu guda ne. To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake so ya bamu labari game da shi, dan kuma ya ƙaryata ƙaryar kafirai da suke tuhumar annabawa da cewa sun yi wa Allah ƙarya. Malai yake ma'aktilafi lughatihim wa amakinihim, tare da bambancin yaran annabawan da kuma wajajen da suka rayu wa awqatihim da lokutan da suka rayu wal bi'al lati ya'ishuna 'alaiha da kuma yanayin garin da suka rayu a cikin sa li'anna al-haqqa domin ita dabi'ar gaskiya la yatabaddalu ba ta sauyawa wa la yataghayyaru ba ta canjawa mahma taghayyarat al-ahwal bi yadda hali ya canja wal ibtira'u shi ko kirkirar ƙarya huwa alladhi yataghayyaru shine mai canjawa bi taghayyuri al-ashkhasi saboda bambancin maƙaryatan ala tartibi tarihi kamar yadda tarihi ya nuna zaka ga ita ƙarya in ƙarya ce ko gari ɗaya aka yi ta sai kaga ta bambanta yanzu da za a samu maƙaryatan cikin garin Mina sai kaga bakin su ya bambanta to ballantana a tsallaka daga jihar Niger a tafi jihar Kaduna ko a tafi jihar Kano ko Sokoto ko Maiduguri kowane maƙaryaci a can sai ka tarar ya bambanta ɗan uwansa to amma masu gaskiya kuwa da na Niger da na Kaduna da na Sokoto da na Maiduguri da na Kano da na Bauchi kai da na America da Ingila da Saudi Arabia duk za ka samu ɗaya ne ita gaskiya ɗabi'arta ɗaya ce ba ta canjawa amma ita ƙarya ɗabi'arta kullun canja zani take kullun canja launi take an fahimci wannan wannan yake nuna maka cewa annabawa masu gaskiya ne domin kullun bakinsu ɗaya kullun bakinsu ɗaya amma waɗanda ba su ba masu adawa da su maƙaryata ne domin su kuma za ka yi ta samun cin karo a cikin maganganunsu ina fatan fahimci wannan sai Allah ya ce mi
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
Allah yake wa laqad haqiqa arsalna nuhan mun aiko annabi nuhu mala yake ismuhu abdul gaffar asalin sunan annabi nuhu ne yanka shine abdul gaffar wa laqabuhu nuhun amane masa laqabi da nuhu saboda mai likafrati niyahatihi saboda yawan kukansa kalmar nuhu ana nufin afoke sarkin kuka annabi nuhu yana da yawan kuka ba kuma na shagwaba ba na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kuka idan mutum ya tuna Allah sifa ce ta yabo wanda annabawa Allah ya yabe su da wannan idan ka karanta suratu maryam tun daga wazkur fil kitabi ibrahim da Allah ya ta ambatan annabawa a ƙarshe sai ya ce ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyi
ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim minan نبيين من ذرية آدم ومن من عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن صروا سجدا وبكيا
الله يقول أولئك إرم ودن النبا دمك فدا الذين أنعم الله عليهم سوني وند الله يمسني إما من النبيين تتنجير النباوة من ذرية آدم دجا تتن ذرية النبي آدم ومن من حملنا مع نوه كما تتن ودن دمك أوكا أجل جنر وتعرد النبي نوه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل دجا ذرية النبي إبراهيم دا النبي يعقوب ومن من هدينا واجتبينا cikin waɗanda muka shirya kuma muka zaɓa sai Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani dabi'ar su duk lokacin da aka karantar da su ayoyin Allah karu sujjadan wa bukiya sai su faɗi su sujjada ga Allah kuma su fashe da kuka da haka wannan ɗabi'a ta yawan kuka da annabi Nuhu yake da ita shi yasa har ake kiransa da Nuhu tana nufin mai yawan kuka saboda tuna Allah saboda tsoron Allah amma sunan annabi Nuhu na asali shine Abdul Gaffar Ubangiji ya ce lalle mu muka aiki Nuhu ila kaumihi zuwa ga mutanansa anni lakum nadhirun mubin annabi Nuhu ya ce da mutanansa ni lalle mai gargadi ne a bayyane ki zuwa gare ku ai bi anni kalmar anni malamai sukan kaddara mata bi anni ai abinda Allah ya aike shi da shi shine je ka ce da su ni mana kai lakum nadhirun mubin dan aike ne mai gargadi a bayyane ki zuwa gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka ay bi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim ما ليت وفي قراءة بالكسر أو تجرار أنكر أنت إني لكم نذير مبين على هذا القول بتجاد حسب قوله ما نا قول أن أجي كدر وضع شافتا ألا يا أكيش دنيا جيتي لمتى ننسى أني لكم نذير مبين كلمة نذير مبين أنا نفهم يا جرقتي أبيني من جاء ومتاني حتى لندك يقبنسو لكن إيماني تسكي ده الله ده كما كافر كمتا ده من دكا من ده بي إيماني ده الله با وحتى لينا تارد شي وما ببن بلائي ده مصيبة نانينا جران سشين وتجاه النبا أنا الله مدعو كنسر كي يفاري من كسر النبي نوه wanda dukkanin wanda ya san tarihi ya san annabi Nuhu shine farkon manzon da aka fara turowa duniya Abdullahi dan Abbas yana fada cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu an yi shekara 1000 duk a wannan lokacin mutane suna kan tauhidi babu wani mai shirka babu wani dan bid'a babu wani matsafi babu wani boka babu wani mai bautar gunki duk mutane suna bautawa Allah ne to amma daga baya sai mutane suka fandare suka sauka daga tsarin bautar Allah shi kadai suka koma bautar shehunnai suka koma bautar waliyai suka koma allantar da malaman su wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya turo annabi Nuhu dan ya mutane wa'azi shine Allah madaukakin sarki yake kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baqiyan baynahum kana nasu ummatan wahida da mutane kansu daya al'umma su daya addinin su daya abun bautar su daya annabin da suke biyayya daya to amma tafiya sai tafiya fakhalafu sai kuma kansu ya fara rabuwa fa ba'atha Allahu an-nabiyina fi Allah ya fara turo annabawa na farkon su shine Nuhu da aka sau da dama zaka ga idan Allah zai yi bayani da akan kissar annabawa yakan bude da kissar annabi Nuhu a mafi yawa na wajajen da Allah ya yi bayani game da haka a cikin suratul shu'ara anan cikin suratul hud a bayan cikin suratul a'raf da wajaje da dama in dai Allah madaukakin sarki zai yi tsokaci akan bayanin annabawa sai ya fara da annabi Nuhu inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai yake wan nabiyina min ba'di wa idha akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin an gane ko shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sannan wan nabiy auhayna ilayka da ta annabi Nuhu shine farkon manzo da ya fara zuwa duniya dan yayi wa'azi kuma kamar yadda na gaya mana abinda ya faru shine mutane sun fara komawa bautar mutane a madadin bautar Allah Abdullahi dan Abbas cikin hadisin Bukhari yace farkon abinda mutanen Nuhu suka fara yi shine bautar waliyai bautar shehunnai ta hanyar hotuna da shedan ya zuga su suka yi na waliyar akwai shehu Yaqusa da shehu Yaquba da shehu Nasara wadannan duk manyan salihan bayin Allah ne jikokin annabi Adam ne amma da suka mutu sai shedan ya zo ya zuga ƴaƴansu yake ku yi hotunan waɗannan mutanen ku sa a ɗakunan bauta in kuna sallah kuna kallon su sai ku rinka tunawa kuna jin shauki ana nan da tafiya tai tafiya waɗannan suka mutu sai ya dawo ya ce wa jikokin waɗannan hotunan da kuke gani iyayenku su suke bautawa da haka ku dawo kuma ku rinka bauta musu kuna tunawa da iyayenku sai aka dawo ana musu sujada yanzu da yawa hotunan shehunnai da ake bautawa a ƙasanmu da muke gani su ma da haka ne ko da shehunnan su mutanen kirki ne shedan ya fara shigo wa mutane ta hankali a hankali a hankali ne har ya jefa su yau a bautar su da yawa wasu daga cikin shehunnan su ba su yi a bauta musu ba amma yau an koma ana mi bauta musu to wannan yana daga cikin sharri da illar hoto a cikin addini musamman hoto na wani shugaba na addini ko makamancin haka hoton da za a kawo shi ɗakin bauta to wannan in ba a yi wasa ba in tafiya ta tafiya sai kuma ya haifar da hadari a babin tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala wadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Nuhu dan ya gargadi mutane game da wannan shine Allah yake mana tsokaci anan anni lakum nadhirun mubin anni budu Allah ta'budu illa Allah annabi Nuhu yace da mutanansa ahirkar ku bauta wa kowa sai Allah inni aqafu alaikum azab yawmin alim ni ina jiye muku azaba ta rana mai radadi ita ce ranar tashin alkiyama ai in abattum ghayrahu in kun ga bai bauta wa wani wanda ba Allah ba malai ce lafazin alimun ai mu'limun fi dunya wal akhira azabar da za ta sanya muku jin radadi tun daga duniya har zuwa lahira to sannan lokaci ya tun mana kamar yadda aka sani dole mu tsaya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sai kuma mu tashi daga tattaunawar da take gudana tsakanin mutanen annabi Nuhu da kuma shi annabi Nuhu a lokacin da ya zo musu da sako abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi